Ganin yadda kamar da wasa daukewar wutar lantarki ke neman zaman ruwan dare a yan kwanakin nan a nan Niger, musamman a jihohin da ake kira na yankin kogin Kwara, wato Fleuve Niger ko kuma kogin Isa, waɗanda suka hada da Doso, Yamai da Tilaberi, yasa jama'a fara kokawa kan wannan al'amari da a yanzu haka ake dandana kudar sa, kamar yadda za a ji daga bakin wasu masaunan birnin Yamai.
Sunana Abdulrazak, mazaunin birnin Yamai. Duk wanda ka gaya da wani firigon shi cikin gida, bar magana sara da yayi ba cikin rayuwa. Wani dan kasuwa da dauko sulani ya saida ko su kayan marmari ko na shayi haka sun bace, tunda huta yau ta shiga cikin rayuwar mutane. Idan babu ta baka rayuwa, wani bai iya kwana saida huta, wani bai iya aiki saida huta.
Sunana Adamu Alasan. Da kullum matsala guda ce, hanyar birnin Kabi foto ya hwadi. Kullu ita ce muke ji. Ya kamata a dauki mataki akan wannan. Yanzu kaga akwai wata matsala guda masu. In dai uwaye zaka ba yaro sulani ka hoshe ka dandana. Tunda in ba haka ba wallahi kuna dura mai yaro sulani wallahi kuma su tarke da zawo. Zahin gama da ake cike ga sabro. Kai wallahi a tausaya.
A karkashin wata yarjejeniyar kasuwancin da aka cimma a shekarun baya, Jamhuriyar Niger na sayan wutar lantarki daga Najeriya. Sabili kenan kamfanin wuta na Niger ke danganta halin da aka shiga da faduwar falwayar jigilar wuta. Sai dai labarin ya sha bamban a wajen wasu 'yan ƙasa irin su Salisu Abba mai gareji.
Ni ban mayar da ba da wani foto ne ya hadu ko wani abu, kawai ina ji akwai bire babbar matsala da ba sa so su wadi. Ko biyan rishin biya ne ma a tsayin da ake dauko mana wutar ba su yi ko kuma menene. Babu wani kamfani wanda yake kamawa shi ma ya rinka saida mana wuta, rishin kijiya, rishin kwankiran. Kamfani ɗaya ne sai abin da suka dama suke yi da mu.
A rubutacciyar sanarwar da ya fitar, kamfanin wutar lantarki ya alakanta matsalar da ake fama da ita akan tangardar wayar da aka samu kan hanyar birnin Kebbi zuwa Doso. To amma wani kusa a kungiyar kare yancin jama'a a fannin makamashi Kodaye Dura Al-Energy, Abba Dan Ilela Umani, na cewa bai gamsu da wannan hujja ba. A ra'ayinsa, akwai buƙatar gurfanar da kamfanin wuta na ƙasa a gaban kwaliya saboda zargin saba alƙawali.
Rajajen ya ce mun kai, sun ka ce ga abin da an nasu sharuɗa mun ka ɗoka. To don me yasa mu sharuɗan da sun ka sa hannu na su ba mu wuta 100% su kasa ba mu? Yanzu in ka ɗoka a shekaran jiya da an ka ɗo tun ƙarfe 10 na dare da an ka ɗoke mana wuta, mu ba a maido mana ita ba sai ƙarfe 5:30 na asuba. To kai saboda Allah, in ba da ma Allah yake, Allah ya ruhu asiri ba, da ma na ce yanzu da ba su hallaka mutane ba, ga yara, ga sabro, ga menene. Kenan dan haka Nigeria idan suna iyawa, ya kamata mu ga yanda za mu yi mu tahimu kai ƙarar Nigeria saboda mun yi rajajen da ita ba za ta ba mu wuta.
Na tuntuɓi jami'ar hulɗa da manema labarai a kamfanin Nijelek, Madam Ada Binta, ta wayar telefon don jin inda aka kwana game da ayyukan gyaran wannan matsala, sai dai bata amsa kira ba. Haka shi ma ministan makamashi Ibrahim Yakuba da na kira bai ɗaga wayar ba.
Inda da akwai kula da mutane, in a wata ƙasa ne aka yi haka, wallahi ministan da ke kula da wuta da ya bar aiki. Kula ce kadai ba a yi da al'umma.
Jamhuriyar Niger, kasar da Allah ya hore wa hasken rana, ya kuma albarkace ta da kogin Kwara, Fleuve Niger na ci gaba da samar da wutar lantarki ta hanyar injina a daidai lokacin da illolin canjin yanayi ke toye ayyukan da galibin 'yan kasar ke dogaro a kansu, wato noma da kiwo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.